This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara da dalol da kuma niya FM. Kuna kuma ya saurara mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu ku kuma da sake kama tashar mu a daidai wannan lokaci. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin sake saduwa da ku. Bayan labaran duniya, Sahaba zai shigo da shirin nagari na kowa. Kafin mu kai ga haka, ga halin da duniyar take ciki a labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran wanda ni Usman Kabara zan karantu. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya fara tattaunawar diplomasiya a yau Lahadi da takwaransa Sami Sokri game da hare-haren ta'addanci a yankin Sinai da ke Masar. Jami'an Amurka sun bayyana cewa Kerry ya zanta da ministan harkokin wajen Masar din ne game da damuwar Amurka akan ƴancin bil'adama game da hambararren shugaban kasar Muhammad Morsi. Rabon bangarorin gwamnatin guda biyu na Amurka da Masar da su yi irin wannan ganawar ta ido da ido tun a shekarar 2009. Wannan ziyara ce ta kasashe biyar da shi Kerry ya faro daga Masar. Masu tsokaci sun ce Mr. Kerry na cikin tsaka mai wuyar kamo bakin zarantaya Masar yaki da ƴan ta'addar ISIS da kuma na kalubalantar siyasar kasar game da take ƴancin bil'adama, musamman ƴancin ƴan adawa da kuma na ƴan jaridu, inji fitaccen mai sharhin nan na Amurka kan ci gaban gabas ta tsakiya Michel Dion. Kwararru na ci gaba da yabawa samun maganin rigakafin cutar Ebola mai kisa, sai dai sun bayyana fargabar da suke ganin cewa yaduwar maganin har ya wadata na iya ɗaukar watanni a nan gaba. Wata jami'ar hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya Mary Polly ita ce ta faɗa wa manema labarai haka, inda ta ce ana iya ɗaukar lokaci kafin masu tantance sahihancin magunguna su yarda a fara amfani da shi. Wani ma'aikacin hukumar ma a ƙasar Gini, Mohamed Bolhoshine, ya ce wannan abin ci gaba ne na farin ciki, amma kar al'umma su sakankance da azamar da suke yi na yakar wannan cuta. Ma'aikacin gwamnatin game da cutar ta Ebola ya ce samuwar maganin zai iya rage raɗaɗin tsangwamar da ake wa masu kamuwa da ita cutar ta Ebola. Maganin rigakafin cutar zai iya shawo kan gwaje-gwajen da aka yi, kuma zai iya tsallakewa kafin a zo a yarda da shi. A shekaran jiya Juma'a, hukumar lafiya ta duniya suka tabbatar da nasarar gwajin maganin 100%. Dubban Yahuda sun yi zanga-zangar yin Allah wadai da harin ta'addanci da aka kaiwa wasu Falastinawa har aka kona wani jariri kurmus har lahira. Sannan an soki wasu masu jerin gwano guda shida da wuka masu bin ƴancin auren jinsi ɗaya. Shugaba Robin Revlin ya faɗa wa dandazon jama'a cewa wannan abu da aka haddasa ya haifar da tsana a faɗin ƙasar, sannan kuma bisa ƙarya da gurɓata addini da wasu ra'ayoyi na bogi. Shugaban ya ce ana aikata ta'addanci da sunan attaura littafin Yahudawa. Wasu Yahuda 'yan sharawuri zauna ne ake zargi da ƙona gidajen guda biyu na 'yan Falastinu a West Bank da ke Duma a ranar Juma'a. Harin da jaririn dan watanni 18 da haihuwa ya babbake iyayensa, kuma da dan uwansa dan shekara 4 suna nan suna jinyar ƙonewar da suka yi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Sabon jagoran 'yan Taliban Mullah Akhtar Mansur da ya maye gurbin Mullah Umar wanda ya mutu ya yi kira ga 'yan Taliban da kar su kakkauta har sai Afghanistan ta zama kasar Musulunci. Ya ce maƙiyanmu za su mana dariya idan har kanmu ya rabu, saboda haka za mu yi iya ƙoƙarinmu mu tsaya a kan takenmu na kafa tsarin Islam a tsantsa, kuma za mu ci gaba da jihadi har sai hakan ta tabbata, in ji shi. Mansur ɗin dai bai fito fili ya nuna cewa zai amince ko kuma ƙin amincewa da neman tattaunawar sulhu da gwamnatin Afghanistan ba don kawo ƙarshen yaƙin ta'addancin da ya kwashe shekaru 14 ana yinsa. ya ce duk wata tattaunawar su ta dogara ne bisa ga shari'ar musulunci ciki har da ma maganar sulhuntawar ko kuma ci gaba da aikata jihadin da suka faru. Yan Taliban din sun tabbatar da mutuwar jagoran nasu mai larurar ido daya amma ba su fadi takamaimai lokacin da ya mutu ba. Sabuwar gadar da ake ginawa mafi fadi a duniya dake birnin Istanbul din kasar Turkiya za ta zama wata kyakkyawar mafitar da za ta hada tsakanin kasashen Turai da Asiya. Dubban librori da masana fasahar gina gada ne ke ta aiki ba dare ba rana don cimma gama aikin gadar mai suna Yavu Sultan Selim a Turkiya. Gadar na da akalla fadin mita 60 da jerin tituna a kanta har kashi 8 da layin digar jirgi guda biyu, sannan tana da tsawon fiye da kilomita 2 a doren ƙasa kuma tana da tsawon kilomita 1.5 a kan ruwa. An kiyasta aikin gadar da aka faro a shekarar 2013 zai laƙuma dalar Amurka akalla miliyan 300,000. Rahotanni na nuna a yanzu haka librori da injiniyoyin wannan gada suna iya bi ta kanta da kafa domin kuwa aikin yayi nisa. Wasu mutane guda uku daga cikin zuriyar shugaban kungiyar Al-Qaida din nan Osama bin Laden da aka kashe sun a cikin wanda hadarin jirgi ya ritsa da su a birnin London. Saudiya da Burtaniya sun tabbatar da haka.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Madalla yanzu kuma ga sahabo da shirinmu na gaba.
Nagari na kowa. Cikin shirin asusun tallafa yara na Majalisar Dinkin Duniya yace yana hada kai da gwamnatocin jihohi dake arewacin Najeriya domin habaka ci gaban ilimi a yankin. Wani masani ya yi kira da a gyara ga tsarin makarantun tsangaya. Za mu kawo ƙarshen hira da muka yi da Malam Muhammad Haruna ɗaya daga cikin manyan ƴan jarida a Najeriya. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Asusun tallafa yara na Majalisar Dinkin Duniya ya ce yana hada kai da gwamnatocin jihohi da suke arewacin Najeriya da zimmar haɓaka ilimi a yankin. Kakakin asusun a ofishin asusun da ke Kaduna Malam Rabi'u Musa ne ya bayyana haka hira da ya da wakilin sashen Hausa Iliya Kure.
To alhamdulillah wannan da kake magana alƙaluma ne da suka samu daga gwamnatin tarayya kuma hukumar kula da asusun yara ta duniya a Najeriya tana aiki da gwamnatin tarayya ne bisa ga tsarin da gwamnatin tarayya take da akwai na ayyukan da za a yi don kyautata jin daɗin jama'a baki ɗaya. Mu kuma daga bangaren mu bangarorin da suka shafe mu muke aiki da gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi da kananan hukumomi su ne muke yi. Tabbas ana magana yanzu a Najeriya akwai yara kamar miliyan 10.5 da ya kamata ce suna makaranta amma saboda dalilai da dama ba su ne makarantar nan a yanzu. To dalilai ne da yawa amma yawanci in ka lura ya fi ga a ce wato rashin wadata daga iyaye ko masu kula da yara yadda za su biya kudin makarantarsu a inda ake biya da yi musu kayan makaranta da ɗawainiyar zuwa makaranta da dawowa kullum. A wasu wurare kuma nisa tsakanin gari ko ƙauye da ake da kuma inda makaranta take yakan tauye sha'awar zuwa makaranta ko sayaro makaranta. Wasu wurare kuma za ka lura cewar iyaye sun fi ba da ƙarfi ga muhimmancin ɗa namiji saboda haka za su so ɗa namiji ya je karatu ko ma wani matsayi zai kai alhamdulillah ba su damu ba amma ya mace suna da tunanin kamata a yi kula da ita iya lokacin da za a mata aure fallaya. Wannan magana a zahiri a fili take ba wani abu bane ba da yake boye. Bisa gaskiyar magana kusan kashi 90 a 100 waɗannan yara suna yankin jihohin jihar Arewa a Najeriya kuma mafi yawansu yara ne 'yan mata daga ƙididdigar da ake da akwai haka yanayin yake.
Kamar a waɗanne jihohin arewa ne abin ya fi kamari?
Ya fi ƙarfi a jihohi da suke arewa maso yamma da kuma arewa maso gabas, wato northwest da northeast kenan. A gaskiyar magana wannan matsala ta fi waɗannan jihohi da suka fito daga wa'annan zango da ake da akwai a yankin arewa na fadin Najeriya. Kuma abinda ke faruwa, akwai matakai da ake kokarin a ga cewa an shawo kan wannan al'amura. Kamar yanzu UNICEF, hukumar asusun kula da yara ta duniya, tana aiki da gwamnatin tarayya an gano matsalolin nan, kuma ana hada karfi da karfe domin a shawo kan waɗannan matsaloli tare da hukumomi kamar irin hukumomi na jihohi masu kula da ilimin primary da ake kira SUBEP, da kuma wanda ake da akwai fadin tarayyar Abuja wanda yake ya shafi ƙasa baki ɗaya. Sannan hukumar UNICEF tana samun taimako daga hukumar kula da taimakawa ƙasashen duniya masu tasowa, wato wanda ake kira UKAID. Sun nuna sha'awa kwarai da gaske yadda za a sami farfaɗo da ilimin mata, kuma akwai tsaruruka da dama da ake da su waɗanda a yanzu haka an yi shekaru da dama ana gudanar da waɗannan tsaruruka, kuma alhamdulillahi ana ganin hasken waɗannan tsari wanda da taimakon hukumar kula da cigaban ƙasashen duniya ne masu tasowa ake wannan aiki.
A matsayin ku na hukumar taimakon ilimin yara, waɗanne irin matsaloli kuke fuskanta?
To hukumar mu ba wai ilimin yara kawai ta tsaya ba, rayuwa da cigaban yara da mata baki ɗaya ake magana. Kamar yadda na faɗa maka, mu kaɗai ba za mu iya ba, amma da haɗin gwiwar gwamnati ta tarayya da jihohi da ƙananan hukumomi, an samo wasu dabaru da ake samun hasken wannan al'amari. Yanzu kamar in ka duba a makarantu, an riga an kafa wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu na waɗanda na ra'ayin jama'a ne domin maza da mata. Akwai ƙungiyoyin mata, akwai ƙungiyoyin maza. Na maza ana kiransu school based management committees, wato ƙungiyoyin iyaye da shugabannin jama'a na wannan yanki ko na gari da suke sa ido akan harkokin makarantu na primary. Yaro ya zo, bai yaro bai zo ba, makaranta mai take da akwai, menene ba ta da shi, waɗanda za su iya yi su haɗa ƙarfi da ƙarfe tsakaninsu su yi, wanda ya gagare su su fuskanci gwamnati cewar makaranta kaza ga matsalar da ake da akwai, kuma ana samun hasken wannan abu. Sannan daga ɓangaren mata, akwai abin da ake kira Mothers Association. Su ma mata ne da iyaye mata masu ƴaƴa a wannan makarantu suke haɗa kansu, suna ganin cigaban wannan makaranta, kuma akasin da aka samu suna aiki tukuru domin su shawo kan shi. Wannan yana taimaka saboda aiki ne na jama'a suka sa kansu don ganin cigaban ilimi a yankunan da suka fito.
An gano cewa haɗa ilimin zamani da na tsanga zai kyautata tsarin karatu da aka samu a lokutan baya. Shugaban kwalejin ilimi ta tarayya da ke Katsina, Farfesa Mamman Abdu Wasagune, ya faɗi haka a zantawar da ya yi da wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Huntuwa. Farfesa Wasagu ya ce ilimin almajirai ya samu kulawa daga gwamnati, sai dai makarantun da aka gina na gwaji ba a saka su a wurare da suka dace ba.
To a wannan zamani, kamar da kusa ne, gwamnatin tarayya ta ɗan kwasa na ganin cewa almajiran ga an sawo su cikin tsari na tahiyar karatun zamani, wanda ake cewa almajiri system. To an ɗan fara shi a matsayin gwaji ga wasu jahohi. Mu masana sai muka ga cewa an yi zaɓe ma kusan inda bai dace ba. Domin za ka kuɗi inda aka almajiri system ɗin ga yawanci manyan birane ne. A ƙauyuka inda ainihi ake da almajiri system ɗin, inda malamai suke da almajiransu, za ka isku ba a yi wa'annan makarantun ba. To wannan hanya ce mai kyau aka kama to sai kamar da muka ce ko dai ba a tsaya an yi tsari mai kyau a ga inda aka yi bukatar a je ayi wa'annan makarantun ba ko kuma an sa son kai wannan yayi shine yaso ya dan guru ta harakat to bayan wannan kuma tun lokacin da aka yi wa'annan makarantun na farko to har yanzu ba mun ga kuma an ƙara wasu ba dan da za a yi kokari a fadada wannan shirin da aka yi na farko a ga cewa an shiga ƙauyuka lungu-lungu inda ke da matukar jahilcin menene ma wannan almajirin domin akwai jahilci a ƙauyuka domin ƙarshen ta almajirancin zamani zaka iku cewa wanda ke almajirin cikin zamanin ga ƙarshen ta zaka iku su ne ke wanke-wanke gidajen abinci sun koma laiburori sun koma abinda mature ke ce ma child abuse ina ganin gaskiya idan dai za matakin da aka dauko na almajiri system din wato ana hada ilimin zamani da shi ilimin islamiyya din masu malaman ana yanka musu albashi yaran ana ba su abinci gurgurdo to ina ganin wannan zai taimaka to amma abu guda kuma wanda za a iya yi to muna ganin cewa idan da gaske masu kudin mu masu hannu da shuni suna son su taimaka ma addinin islama to wannan dama ce ta samu wanda za su iya taimakawa ko wanda mai kudi yana iya ba dole sai yayi tashi makarantar ta kanshi ba inda yaga gwamnati ta bude wannan makaranta ta almajiri to ya kasance ya je yayi abin da Bature ke ce min I own the school system wato ya dauki wannan kamar makarantar shi ce shi duk wani taimako na abinci misali ya dinka bayawa gwamnati ita abin mata biyan albashi ina ganin idan aka yi wannan za mu ciwo kan almajiranci kuma za a ga cewa an daina shi kuma za a zo a samu ilimi mai inganci
a bayanin koyarwa ya ce dukkanin malamin da ya shiga fanni wanda ba nashi ba kuma ba yana sha'awar shi ba dole ne a samu matsaloli
ilimin malami musamman ilimin kwarewa a zama malami ya tabarbare inda aka fito to ba komai yasa ta barbare ba abubuwa ne da suka dan kai biyu kila zuwa uku na daya zaka iku yanzu wanda zai shiga malantaka ba ya shiga ne domin yana sha'awar koyewa ba to shi ko aikin da duk ka shiga ba don kana sha'awa ba to akwai miskila domin ba za ka tsaya ka yi sabili da Allah ba za ka ma tsaya ka yi shi daidai yadda ya kamata ka yi shi ba to sai ya kasance a mutane yana shiga ne kurin domin kahin su samu wani aiki don ba a dauke shi ma aiki ba a wannan zamani namu in ba mu manyan makarantu ba kaman college of education da university su ma me yasa su ma ba wai don ana sha'awar koyo bane a'a su ma saboda albashin su yayi kauri ba kamar da ba to dole ka yazo lecture yanzu in dai ba horo malami ake mishi ya shigo ne domin albashin na da kauri a manyan makarantu to a can kasa kuma kamar yadda nace maka babu wanda yake koyo saboda yana sha'awa sau da yawa yaran daukar su dai ake a sa su ba don suna da sha'awa ba idan ka je university za ka iska cewa fannin da ake koyar da horar da malamai wato faculty of education kenan kashi 99 cikin ɗaliban da ke wurin ba don suna son su je wannan faculty aka suka je ba saboda dai ko dai sun rasa inda suka nema na farko ba su samu ba sannan kuma ba sa son su tafi su je jami'a ba to haka sai ka iska shi yasa suke fadawa cikin wannan yanayi na koyon malantaka to kashe kuma idan suka hito kamar yadda nace maka ba su dauki wannan malantaka aiki ba saboda haka kafa daya ciki kafa daya waje suke yau ana nan ana koyawa zuwa kai na kashi gobe an samu aiki gudu za a yi wani aboki yana ga min cewa mafi yawan yan custom da yan immigration da yan sanda ma zaka isko malamai ne horari an horo su je su koya to amma saboda me saboda an dauki malantaka babu kuɗi ba albashi mai kyau kuma darajar su ta tube gaba daya to shi yasa kaga cewa wannan daraja tana ta faduwa
malam bashir nuhu yashi shine shugaban cibiyar horar da malamai a jihar katsina ya ce hukuma ce ta horar da malamai domin ba su kwarewa
cibiya ce ta horar da malamai wadda ita dama aikin ta tun lokacin da aka fata cin hijira ta 1976 gwamnatin tarayya ta bamu wannan damai aikin mu shine horar da malamai ta hanyar ba su kwarewa wannan ayyuka tuni NTI ke yansu muna ayyukan nan a cikin inganci da nasara tunda yanzu yadda NTI ta yi suna ta watsu cikin kowace wani lungu na kasar nan in ka je za ka tadda malaman NTI tun daga primary school har zuwa secondary school har makarantun ma gaba da secondary school din muna da malamai wanda muka horas kuma alhamdulillah suna ayyukan nan cikin inganci da kwarewa
a kwanakin baya ka shaida mana cewa za ku fara karatun digiri a ita wannan cibiya ta ku to ya abun yake yanzu
karatun digiri ya kankama tunda har mun yi advertisement mun zo mun yi screening su ma ɗaliban nan kafin mu dauke su sai da muka yi musu jaraba kuma sai mun duba takardun su mun tabbatar da cewa mutun ya cancanta
Professor Yusuf Haruna shine shugaban kwalejin kimiyya da fasaha ta Hassan Usman dake Katsina na tambaye shi a bangaren tura malamai domin karo karatu ko ina aka kwana a makarantar sai yayi min bayani kamar haka
a wannan bangaren ita kanta wannan babbar hukuma ta Tetfon tana bada muhimmiyar gudunmawa tunda nazo daga 2012 zuwa yanzu 2015 Allah ya taimake mu duk shekara sai mun samu ƙari na kuɗin da take bayarwa na tallafawa malamai su je su yi karatu kuma da muka zo din muka yi kokari muka nuna musu muhimmanci cewa su tashi da matsalar da ake samu da Polytechnic da College of Education cewa su zuwa karatu yana masu wahala ba kamar a university ba da kashin ga kafara a yanzu haka daga 12 nan zuwa yanzu muna da kusan mutum 27 wanda suka tafi masters da wasu PhD
Zaruddin Sarufuntuwa sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Nigeria
A makonin da suka wuce mun kawo muku kashin farko na hira da muka yi da Malam Muhammad Haruna ɗaya daga cikin sanannun ƴan jarida a Najeriya. Ya rubuta makala yana kira ga shugaba Muhammadu Buhari ya baiwa sashin ilimi fifiko. Makalar ta biyo bayan taro na masana a bikin cika shekaru 10 da kafa wani gidan rediyo mai zaman kansa mallakar ƴar majalisar dattijan Najeriya Chris Anyawu. Na tambayi shi me waɗanda suka gabatar da kasidu a taron suke cewa game da harkar ilimi a Najeriya?
Nan cewa duk Buhari abin da ya kamata ya fuskanta akwai abubuwa da dama suka tabbatare kuma ya kamata a yi kokari a shiga kansu amma ta ga duk cikinsu ba wanda yake da muhimmancin ilimi saboda ta nuna waɗanda suke tare muka samu indikanda da su bambancinmu da su yanzu shine sun fuskanci harkar ilimi sosai kamar su Singapore kamar su Malaysia da sauransu saboda sun ba ilimi muhimmanci sosai ke sa suka kai ga inda suke yanzu nan sun ba mu wani mugun tazara ba za a ma ce wa ba yadda ma za a kaukace su suna nan kamar Singapore yanzu ya zama ana daukan shi kamar cikin kasashen da suka ci gaba a duniya ta first world amma mu har yanzu shekara 55 bayan independence inda muke kawai yanzu ma za su ce ma ci baya ma muka yi hakan rijiyar a ci gaba hakan mukai to saboda ita a ganin ta saboda ba mu ba ilimi muhimmanci ba ce sa aka yi wannan saboda aka kai wannan kuma da yawa a nan wurin wayanda suka dan yi magana akai su ma sun yadda da abin da kake
majalisar dinkin duniya ko kuma ɗaya daga cikin rassanta ta ce domin a samu biyan bukata har ilimi tilas a ware kamar kashi 26 cikin kasafi ko kuma na tattalin arziki a tura wajen harkar ilimi to amma yadda al'amura suka tabarbare a baya gwamnatoci da suka zo shekaru 16 suka wuce kowani bangare in ka duba yana bukatar gyara in aka kwashi wannan kudi aka ce za a tura harkar ilimi a inda suke cewa fa zai yi wahala a ce an ware kashi 26 walau a tarayya walau a jiha a ce an tura harkar ilimi saboda akwai wasu abubuwa da su ma suke bukata a mai da hankali akan sai komai ya tsaya ban sani ba abin da zaka ce kan
ba abin da zai tsaya ko lokacin da nake lokacin da mu muka taso muna yara aka primary school duk wannan matsalolin da kace kowanne nan su yana bukatar gyara amma shugabanninmu lokacin suka duba suka gani suka yi tunani suka ga in aka gyara ilimin sauran za su ma za su gyaru suka sa kashi ina jin ma lokacin gila lokacin Sardauna da Ahmadu Bello ina jin ya ma fi kashi 26 lokacin da ake ba ilimi to shi yasa har aka ci gaba aka samu irin su Ahmadu Bello ire-iren mu primary school muka yi amma muka za mu dukkanin mu waɗanda suka je ko a Ingila suka yi karatu ba su fi nuna abinda suka sani bai fi namu ba. Kun sau da yawa mutane za su yinka kamar tafa a Baliwa yana prime minister kamar yadda ka sani ne da ya je majalisar ɗinkin duniya ya turi ya yi magana irin maganan da ya yi da turancin da kuma da kuma saboda ko wani ɗan university yanzu farfesa na university ba zai iya ba kuma ilimin da suka samu shi ne har suka hangi nesa sosai suka fara iya gyara saboda haka na yadda da kai ko na fanni yana neman gyara amma wani ya fi muhimmancin wani ya fi wani kuma duk wayannan da wayanda suke neman gyaran ba wanda ya kai muhimmancin ilimi kamar yadda na ce baya da za a yi kai abu ka iya yin shi sosai in baka san ilimi in baka san kan abin ba saboda haka dole ya abinda ma ya fi kashi 26 ya kamata a ce shi ne ake saka a harkar ilimi amma ni ba wai a saka ba kawai ni yadda nake gani in da ya fi kamata a sa ba muhimmanci shine primary school da secondary school wannan tushen shi ya kamata don wannan tushe da aka kyakkyawa da turban da aka samu akan shi yasa har muka samu da yawa manyan da suke yanzu saboda irin primary school da suka je secondary school da suka je shi yasa ilimin su ya inganta amma yanzu an waye gari kawai kasa an zuwa an ce university ma da muke da kyar muke iya tafiyar da su aka zo aka waye gari aka sake yin wayansu ba iyaka wai ko guda 19 ne yanzu sai ga university ma goma secondary school ma daidai na da ya fi shi ba malaman ba kayan aiki wanda yake muna da su maimakon a zuba wannan kuɗi a gyara shi sai aka je ana kirkiro wayansu.
To akwai waɗanda suke cewa matsalolin babu malamai a gine-ginen babu kuma banda haka an samu ƙarin jama'a da yawa saboda ƙarin mutanen da aka samu yana daga cikin matsaloli da ake fuskanta a harkar ilimi. Masu haro sai a bi mu bashin amsar wannan tambaya zuwa shirinmu na gaba. Ka Allah kamu ƙarshen shirin na gari na kowa a wannan mako sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da aka je da kuma Kibahi Radio Dodo ne wanda ya daidaita sautin shirin. A nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Gaida sahabu da tawagarsa, kada dai ku sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Wasu mutane guda uku daga cikin zuriyar shugaban kungiyar Al-Qaida Osama bin Laden da aka kashe suna cikin waɗanda hadarin jirgin sama ya ritsa da su wanda kuma suka fadi a kusa da birnin London. Saudiya da Burtaniya sun tabbatar da haka. Shi kansa matukin jirgin saman shine mutum na hudu da ya mutu a cikin jirgin. Jakadan Saudiya a Burtaniya ya yi amfani da shafin su na Twitter wajen mika ta'aziyarsa ga iyalan bin Laden. Sai dai bai bayyana sunayen waɗanda suka mutu ba. Ofishin jakadancin Saudiya a Ingila ya ce zai binciki musabbabin hatsarin sannan kuma za su mika gawarwakinsu har Saudiya. Jakadan Saudin Yarima Muhammad bin Nawaf bin Abdulaziz ne ya bayyana haka. Su ma 'yan sanda sun bayyana cewa jirgin ya fadi ne a kusa da ma'ajiyar motocin da akan yi gwanjonsu. Bayan ya fadi kuma ya kama da wuta duk a lokacin a kokarin jirgin na tashi inda ya taso daga filin jirgin saukan jiragen sama na Blackshear da ke nisan kilomita 65 daga kudu maso yammacin London inda ya taso daga Malpensa da ke Milan. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya fara tattaunawar diplomasiya da takwaransa na kasar Misira wato Sami Sokri a yau Lahadi game da hare-haren ta'addanci a yankin Sinai da ke Masar. Jami'in na Amurka ko kuma jami'an guda biyu na Amurka da ita Masar sun dade ba su irin wannan tattaunawa ba domin kuwa rabon kasashen biyu da tattaunawar tun a shekarar 2009. Wannan ziyara ce ta kasashe guda biyar da Kerry ya faro ta Masar. Masu tsokaci sun ce Kerry yana fuskantar matsalar gano yadda za a yaki su ISIS da kuma kalubalantar siyasar kasar Masar.
To madalla abinda ya sauka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Kibahi Radio Dodo da ya taimaka wajen hada shirin da bada umarni da injiniya mu Nayo Alheri ke muku fata alheri. Salamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.